الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا مجلسي نشدا دمكي نتفسير القرآن مي جرما أشكون وانا وطانا رمضان مي البركة أولنا نغرينا منكنو أشيدر الفرقان الله يفري وانا نغري تجدد كان شري يكارا مسكاريا دا البركة دا صورا غرورا مسلمي باكيدا yau shi daga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wanda ta daidai da ranar 29 ga watan 4 shekara ta 2020 ta miladiya zamu tashi aya ta 26 a cikin tafsirin suratul hajj akwai tambayoyi
wanda
na turo malamin. So a cikin na'am a cikin text ne ko? Na'am. To wannan yace da Allah ya tambaye min malam akan wannan jinin da nake yi, kace masa idan na kai kwana 15 ina yi koda bai tsaya ba zan iya yin azumi na kuma na ci gaba da yin sallah. Na'am, jini iyakar tsawon muddarsa kwana 15, jinin al'ada. Don haka idan har ya ƙetare kwana 15 ya zamanto jinin rashin lafiya, ya zamanto jinin istihaba. Sai mace ta yi wanka, ta yi sallah, ta yi azumi. To amma wannan ga mai fara yin al'adar kenan, wadda bata taɓa yin al'ada ba, sai ya zo mata da farko. To za ta tsaya tana ganin jinin, in har ya ci gaba, an haye kai kwana 15, to ko bai tsaya ba sai ta yi wanka, ta yi sallah, ta yi azuminta, kuma mijinta zai iya saduwa da ita. Amma wadda take tana da al'ada, to ita ba za ta jira har sai ya kai kwana 15 ba. Idan jini bai yanke mata ba iya lokacin al'adarta, to sai ta duba. Idan tana da tumyizi, ma'ana za ta iya bambance jinin, ta gane daga alamun sa kan cewa wannan ba jinin al'ada bane, to sai kawai ta yi wanka, ta fara sallah, ta yi azuminta, ba sai ta jira ya kai kwana 15 ba. Idan kuma ba ta da tamyizi, to shine a matsabar Imam Malik ya zaɓa ya tafi akan ta yi istizhari, wato ta ƙara kwana 3, mutsawar ba zai wuce kwana 15 ba. In ta ƙara kwana, alal misali tana da al'ada ta kwana 9 ne, bai tsaya ba sai ta ƙara kwana 3, sai ya zamanto kwana 12 kenan. To in har ya yi kwana 12 bai tsaya ba sai ta yi wanka, sannan sai ya zamanto sauran istihaba ne. Amma idan alal misali al'ada ta kwana 13 ce, in ta ƙara kwana 3 kaga zai zamanto kwana 16 kenan, to ba zai wuce kwana 15 ba. In ta ƙara kwana 2 za ta ƙara kawai, in ya kai kwana 15 sai ta yi wanka, sai kuma mijinta ya sadu da ita, ta yi sallah, ta yi azumi. Wadda bata wadda ta saba tana da al'ada, idan jinin ya ƙetare al'adarta, in kwana 7 ne sai ta ƙara kwana 3 sai ya zama to kwana 10. Ma'anar tamyizi shine yanda za ta tantance, ta san yanda jinin haila yake, ta san yanda ba jinin haila ba. Alal misali daga warinsa da yanda mace take ji, in ya zo mata na ciwon ciki, ciwon mara, in ta ji daga dukkan alamu wannan ne, to wannan al'ada ne. In kuma ta ga ba haka yake ba, ya zama to irin jinin ciwo ja ba mai duhu ba, to wannan shine tamyiz din, bambancewa. Za ta iya bambance jinin haila daga jinin da ba na haila ba, daga launinsa ko warinsa ko yanayin zubar, yanayin fitarsa. In za ta iya ganewa daga wannan zai koma ya zuwa ga ita hukuncinta ne, ta zama to mumayyiza, to sai ta yi aiki da tamyizinta. Shine ta san kwanakin, sai ya ƙetare mata, sai ya ƙetare mata. Amma idan ba ta da tamyizi kuma ta san kwanakinta, ya zarce mata kwanakinta, to ta ƙara kwana 3, matsawar ba zai wuce kwana 15 ba, sai ta yi wanka, sauran jinin kuma sai ya zama to jinin rashin lafiya. To shi kenan ko kawace ce ɗaya tambayar? Shi kenan? To alhamdulillah, arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعذب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. الله جل وعلا يتي أتكم ودنا آيوي يتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يتي كتنا كأنبتا كتنا يا رسول الله يا يند مكنونا ما مكبينا ما Ibrahim makanal bait gurin daki wato dakin Allah Allah tushrik bi shay'a muka umarce shi da cewa kada kai tarayya da ni da komai wa tahir baiti kuma ka tsarkake daki na li ta'ifina ga masu yin tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa a cikin sallah war ruk'i sujud da masu yin ruku'u da masu yin sujada. Wannan Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna da wannan domin Allah ya bayyana millar al-millar Annabi Ibrahim da kuma yanda aikin yanda Allah ya tsayar masa da ayyukan haji wanda su Larabawa sun gaje shi suna yin sa ta hanyar su ta jahiliya kuma suna da awakan cewar haka Annabi Ibrahim ya yi haji saboda haka Allah madaukakin sarki ya rusa wannan riyawa ta su ya ƙaryata su ya tabbatar da abin da yake shine millar Annabi Ibrahim wajen tauhidi da kuma kadaita Allah da bauta a cikin ibadar aikin haji ya ingantar da ibadar aikin haji yadda take kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ya aiwatar ya fasa ya ƙara fassara wannan ayar yayi mata fashin baki ya zamanto yayi haji da yace khudhu anni manasikakum daga wannan ne wannan sura ta samu sunanta suratul hajj saboda bayanin wannan ibada da Allah madaukakin sarki yayi da alakarta mai karfi da tauhidi kadaita Allah a cikin bauta Allah ya fara da bayyana ni'imar sa da yayi yace ka ambata yayin da muka gwada ma muka nuna ma Ibrahim gurin dakin Allah wato Allah ne ya nuna ma Annabi Ibrahim inda zai gina dakin Allah domin dakin Allah dakin Ka'aba lokacin tufana an dauke shi saboda haka ba a san ma inda wajen ma da yake ba to har Allah madaukakin sarki ya nuna ma Annabi Ibrahim ya aka ya nuna masa alkur'ani bai fada ba haka zalika bai zo a cikin hadisi ba yanda Allah madaukakin sarki ya nuna masa sai dai kamar yanda ya zo a cikin riwayoyin malaman tafsiri wanda wadansu riwayoyi da malaman tafsiri wanda zai yi sun dauka daga ahlul kitabi ne shine cewar kamar yanda wato kamar yanda waɗansu malaman tafsiri suka kawo kamar Shehu Abdullahi ya kawo a cikin tafsirin sa Kifayatud Du'afa yace wato wata iska ce ta taho wato ta kada ta gaban Annabi Ibrahim ta kada har sai da ta kwaye asasin ɗakin Allah ɗin ya ga ga asasin foundation ɗin. Sannan shine Allah ya nuna masa domin ya gina ɗakin Allah. To kuma kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Ibn Abbas, hadisi mai tsawo na zuwan Annabi Ibrahim Makka da yadda ya gina ɗakin Allah da taimakon ɗansa Annabi Isma'il. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كتنا عند إبراهيم يكي تأوكك واتو أساسي ندأيكي ونن أساسي ندأيكينا دمهم منش دومن شي أساسي ندأيكي واندنا أن الله يقدم أن نبي إبراهيم شي نيسا النبي صلى الله عليه وسلم يكي شافة دو كسر ودى تكي أكون ونن أساسي يكي شافة توجن لغافي كسر ودى حجر الأسود تكي تكي akan asasin Annabi Ibrahim ne saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ta in yana da wafi kusurwar ruknul yamani akan asasin Annabi Ibrahim ne shi tama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wafi yana shafawa ya kabbara amma sauran kusurwoyin guda biyu ba akan asasin Annabi Ibrahim bane Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan saboda lokacin da Quraysh za su gina sai a kudin da suka tara ya karanta gare su ba za su iya gina shi gaba ɗaya ba saboda haka sai suka gina shi iya suka gina iyayen da kudin su zai kai sauran wajen kuma sai suka yi karamin gini shine ya zamanto Hijri Isma'il wannan dan ɗakin to saboda haka kusuroyi na ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa su dan su waɗannan kusuroyi waɗanda suke akan kwanar ba akan asasin Annabi Ibrahim bane wanda suke daga yanda ɗakin yake ba kusurwa hudu bace sannan kuma Hijri Isma'il to sauran kusuroyin guda biyu na arewa ba akan asasin suke ba shi yasa baya shafa su su ko can ƙarshen Hijri Isma'il ai ba kusurwa bace tunda kewaye ne gina saboda haka ba inda zaka shafa tunda ba kusurwa bane to amma waɗannan wato wanda ya nuna mana muhimmancin asasin Annabi Ibrahim tunda har gashi Allah madaukakin sarki shi ya nuna ma Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim kamar yadda muka sani shine wanda Allah ya rike shi khalilullah wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya dauki Ibrahim badadin sa Allah ya zabe shi ya fifita shi akan annabawa ya zabe shi da shi da annabi Nuhu da cewar annabci a cikin zuriyar su yake duk wani annabi in dai ba zuriyar Annabi Ibrahim bane to zuriyar annabi Nuhu ne ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب حقيقة من أيكو نوح دا إبراهيم مكسنيا أتكين ذرية سمكسنيا النبجي دا لتافن الله تو النبي إبراهيم كينان خليل الرحمن وان دي يكي شيني شو جبن الملة تتوهيلي وان دا أكتش مع النبي صلى الله عليه وسلم يكوي دشي تو دا قتكين متأين سشيني وان دا الله مدوكتين سركي يبينا أنان cewa Allah ya nuna masa inda zai gina ɗakin Allah wannan ɗakin mai alfarma wanda yake dalilin sa Allah madaukakin sarki ya tsare garin Makka ya tsare waɗanda suke cikin ta dalilin sa Allah ya kwararo arziki da albarka a cikin Makka har Allah ya nada ƙasa zukatun mutane suna son wannan wajen ka duba yanzu waɗanda suke juyayi da baƙin ciki akan rashin zuwa ɗakin Allah sun fi waɗanda suke zaune a wajen sun fi su yawa da sun fi su juyayi sun fi su tashin hankali to wannan duk yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sharafta Annabi Ibrahim da shi cewa ya gina wajen wannan bauta ya assasa wannan bauta to dama idan Allah yana son bawa da alkhairi sai ya assasa abinda zai zamanto masa kyakkyawan ambato har Allah ya nada ƙasa kuma kaga addu'ar Annabi Ibrahim kenan yace waja'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya Allah ya amsa masa shi ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi roƙa ba ma Allah ya bashi yace wa rafa'ana laka zikra mun daukaka ambatonka kafin ma ya roƙa Allah ya bashi shi ma khalilullahi ne kamar yanda yace walakin sahibukum khalilur rahman to shi khullarsa Allah ya fifita shi ya sharafta shi fiye da khullar Annabi Ibrahim inda abinda Annabi Ibrahim yayi kwadai ya roke shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya roka Allah ya bashi to Annabi Ibrahim kenan Allah yace muka nuna masa gurin daki kuma muka ce kada kai shirka da Allah kada kai tarayya da ni da komai a cikin wannan akwai radi ga mushrikai yanda Allah bayan ginawar dakin ne bayan Annabi Ibrahim ya gina dakin sai Allah ya ce masa to kada kai shirka da ni da komai kada kai shirka da ni da komai. To shi yasa Annabi Ibrahim ya zamanto shine mai addini batutar addinin tauhidi, babu shirka. Domin me? Domin kafin shi duniya gabaki daya a cikin shirka take. Bayan addinin, bayan Annabi Nuhu ya wuce da Qur'an, mutane suka koma bautar gumaka. Annabi Ibrahim shine ya taso shi kadai a cikin al'ummomi na kewaye da shi gabaki daya suna cikin bautar gumaka. Yayi ilanin tauhidi. Babu wani wanda yake tare da shi in banda matarsa Sara, sai kuma dan uwansa Lot. Kamar yadda Allah Ta'ala ya ce fa amana lahu Lot. Sai Annabi Lot ya yi imani da shi. Shi yasa shi kadai ya zamanto al'umma. Saboda ko ina shirka ake, sai shi kadai ya tsaya da tauhidi, ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanita. To da ya gina ɗakin, Allah ya ce masa kada kai shirka da ni da komai. Wannan ya nuna abinda ake nufi tsayar da ibadar Allah keɓantatta gare shi. Kuma ka tsarkake ɗakina. To tsarkake ɗakin Allah shine a tsarkake shi daga gumaka, kuma a tsarkake shi daga dauda wadda suke ta zahiri. Gumaka su ne dauda ta baɗi. To Allah ya umarce shi da ya tsarkake ɗakin Allah. To a cikin wannan akwai raddi ga Quraysh yanda suka cika ɗakin Allah da gumaka, wanda Annabi Ibrahim da ya gina ɗakin Allah ya ce masa ya tsarkake shi daga gare su. Amma su kaga wannan ya nuna sun barranta daga tafarkin daga addinin Annabi Ibrahim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya rayar da addinin Annabi Ibrahim, domin ran da aka yi fathu Makka ya shiga cikin Ka'aba ya same ta. Ran da aka yi fathu Makka a shekara ta 8 bayan hijira, cike take da gumaka har wajen 360 sun cika ta da su. Waɗansu na zane, har aka nuna Annabi Ibrahim, zanen Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suna yin al'azlam kyauro na neman sa'a, wanda al'adar jahiliya ce, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi inkarinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma waɗannan mutane. Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il ba su yi wannan ba. To sannan ya shiga ya rinka nuni da kwagirinsa ga kowane gunki, yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Sai ya faɗi tum, ya nuna kowane gunki ya nuna, sai ya faɗi tum ya fashi. Allah ya tsarkake ɗakin da wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da ya gama rusa gumakan da suke cikin Ka'aba, ya fito ya tsaya akan dandamalin kofar Ka'aba wanda tana da tudu, kamar yadda kuke ganin ta yanzu, ko a zamanin zama tana da tudu sallallahu alaihi wasallam. Da haka Quraysh suka yi ta. Da yayi haka, dukkan gumaguman Qurayshawa manya-manyan su an zo da su, wanda suke gaba da shi sallallahu alaihi wasallam, an bijire su a cikin farfajiyar Ka'aba a matsayinsa na wanda ya samu nasara. Amma yana zuwa sai ilanin tauhidi, ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, ya cika alƙawarinsa, ya anjaza wa'da, ya taimaki bawansa, ya rusa rundunonin kafirai gabaki ɗaya, shi kadai. Sannan ya ce me kuke tsammanin zan yi muku? Suka ce dan uwa mai daraja, dan uwa mai daraja. Sannan ya ce izhabu fa antum mutlaqa, ku tafi, na suke ku, na yafe muku. Ba abinda nake gani sai kamar abinda dan uwana Yusuf ya ce la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim. Babu wani laifi gare ku wannan rana, Allah ya ji kan wato Allah ya yafe muku. Bayan abubuwan da suke masa na cutarwa da sauransu, ya yafe musu. Ga abinda tauhidi yake nunawa kenan. Tauhidi yana nuna wato kyawawan akhlaq. To Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakin Allah domin ga masu dawafi. Masu dawafi su ne masu bautar Allah na da kewaye Ka'aba. Ita ce ma'anar dawafi. Wannan bauta ba a yin ta sai ga ɗakin Allah kadai. Ba wani masallaci da ake kewayawa da ibada da shi, ko wani wuri, ko wata bishiya, ko wani kabari, ko wani ɗaki da ake kewayawa domin ibada da shi in ba ɗakin, in ba Ka'aba ba. Amma waɗanda suke yin mutumin Ka'aba suna yin dawafi da shi domin nuna aikin hajji, wannan ba ibada suke ba, koyarwa ce. Saboda haka kar a ce sun yi bid'a, ko a ce gashi malamai an ce ba a dawafi sai ga ɗakin Allah, to masu yin mutumin Ka'aba fa wannan drama ce. Kuma babu laifi, malamai sun ba da a halacci akan ayi ir a wato a koyar ta hanyar aikace yanda mutane za su iya fahimta. To amma ita ibadar tawafi ba a yin ta sai ga ɗakin Allah kadai. An fara ambatonta dan ita wannan ibada ba a yin ta ko aina sai a Ka'aba. Da kuma kan cewar Ka'aba tana da kebanta da wannan tawafi. Kuma shine abin gabatarwa. Shi yasa ga waɗanda suke ba ƴan Makka ba yawan tawafi shi yafi soyuwa a gare su bisa yawan sallah. Kuma shine tahiyatul masjid na Ka'aba ga wanda yaje. Kowanne masallaci tahiyatul masjid din sa raka'a biyu. Amma Ka'aba tahiyatul masjid din sa raka'a wato gaisuwar sa shine ayi tawafi. Sai dai idan ka je lokaci a kure inda idan kai tawafi za a tada sallah baka samu ba. To sai kai sallah ko kuma kai raka'a ta yini. Amma in dai zaka samu lokaci to in ka shiga masallacin Ka'aba tahiyatul masjid din sa shine tawafi. Da kuma masu tsayuwa. To masu tsayuwa nan an ce masu tsayuwa domin sallah. Waɗansu malaman tafsiri kamar inda aka ruwaito kamar yanda Ibn Ashur ya faɗa a cikin At-Tahrir waɗansu sun ɗauki tsayuwar da tsayuwa da ake a maqamin Ibrahim domin addu'a. Al-qa'imi wato masu tsayuwa don sallah da kuma masu tsayuwa domin addu'a su ne masu tsayuwa a multazam. Domin da shi maqamin Ibrahim a ɗamfare yake da ɗakin Allah. A ɗamfare yake da ɗakin Allah sai na Umar ne ya dawo da shi inda yake yanzu saboda cincirundo da ake yi don a sami yalwa. To saboda haka alƙa'imin masu tsayuwa don sallah ko a maƙamin Ibrahim ko kuma ko a ina a cikin ɗakin a cikin wato a cikin farfajiyar Ka'aba ko kuma masu shiga cikin ta su sallah domin sallah a cikin Ka'aba tana da alfarmar ta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi kuma Aisha ta tambaye shi cewa tana so ta yi sai ya ce mata ta yi a hijirin Isma'il kamar ta yi a cikin ɗakin Allah ne wanda ya nuna cewa sallah a cikin Ka'aba tana da miza fiye da sallah a wajenta. Tun daga shi Aisha ta tambaya inda ba ta da miza zai ce mata ki sallah a ko'ina. Daga alƙa'imin kuma a wannan tafsirin ƙari akan wannan su ne masu tsayuwa domin su yi addu'a su ne wanda suke zuwa suke riƙe multazam tsakanin ƙofa da Hajarul Aswad kamar yadda aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya miƙe hannayensa ya sa kundukukinsa a jikin Ka'aba din ya shimfiɗa hannayensa a jikin bangon Ka'aba ya yi addu'a kamar yadda Ibn Abbas ya rawaito a cikin Sunan Abi Dawud multazam kenan. To wannan qiyam din tsayuwar domin addu'a ita ma tana daga cikin abin da Allah ya ce wa Annabi Ibrahim ya tsarkake Allah ɗakin Allah domin wannan. Don ba inda za wato kuma waɗannan wurare ne waɗanda suke masu sharufta masu girma wanda ake niƙaggari a je domin a yi wannan ibada. Indararo shi kam gaskiya babu wani nasi da ya zo a kan falalarsa illa wato Imam Nawawi a cikin manasik ɗinsa a littafinsa da ya yi na aikin hajji ya ambaci wuraren da ake karɓa addu'a sai ya ambaci ƙarƙashin indararo. To kuma wannan ya faɗa ne ba bisa nasi ba bisa ƙauna saboda tajribar waɗansu bayin Allah cewa sun roƙi Allah a wajen sun sami ijaba saboda haka sai suke gani na da wajen da ake ƙaunar samun ijaba. To bisa wannan magana ce da mala'ib da Imam Nawawi ya kawo shi yasa mutane suke luzumtar indararo da yake kuma kasan shi Imam Nawawi Allah ya sa masa karɓuwa a wannan al'umma abubuwansa wato suna samun karɓuwa da shuhura kamar yadda littafinsa Arba'unun Nawawiya da mana Riyadus Salihin da afkar ɗinsa suke. To haka yake shi Allah ya sanya masa kabuli. To shi yasa amma babu wani nasi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsaya karkashin indararo yayi addu'a. A ruka masu yawan ruku'u wato masu ruku'u jam'i ne na rake wasujud jam'i ne na sajid wato ga waɗannan ka tsarkake su ga waɗannan masu bauta. Sai aka fassara ita sallah da waɗannan rukunai nata wanda suke su ne tsayuwa a cikin sallah da ruku'u da sujada domin a nuna kan cewar kowanne daga cikin wannan ai yana hukunta wannan ibada ta yin sallah. A cikin wannan ibadar akwai wanda yake zaka iya yin ta ba tare da a cikin sallah ba ita ce sujada. Zaka iya sujada saboda karatun Alkur'ani, zaka iya sujada saboda godiya, zaka iya sujada saboda ganin aya, amma ruku'u ba zaka iya yin ta ba sai a cikin sallah. To wannan bayyana irin ibadun da ake kenan a nan wajen. To kuma a cikin wannan kun ga akwai raddi ga mushrikai yanda su ba sa yin wannan ibadar illa tawafi kuma tawafin da suke tawafi ne na kazanta tunda ina za a yi tawafi ana yin tawafi tsirara sannan kuma ana da wafi ba akan ita sunan Allah sai dai a rinka gwama shi da sunan wannan Allah wa azin fil nas bil hajj kuma muka ce masa wato bayan ya gina dakin Allah kaiye kuwa ka kira mutane da yin haji da kiran su wato kan sai haji wato ka umarce su da shi Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya kira mutane kan yin wannan ibada ta haji to da yayi bas da wannan umarni ya sauka gare shi alaihi salatu wassalam sai ya tashi ya hau kan dutsen Safa a wata riwayar aka ce ya hau kan Jabal Abi Qubais wata riwayar aka ce wato ya tsaya anan wato anan maqam Ibrahim waɗannan duk riwayoyi ne waɗanda suka zo daga wato daga waɗansu daga wato kamar yanda Ibn Kathir yace ya tattara su da tafsirin Ibn Abbas da Mujahid da Ikrima da Sa'id Ibn Jubair ya tsaya ya hau kan Hijri Isma'il waɗansu kuma suka ce ya hau kan Jabal Abi Qubais kamar yanda Shu Abdullah ya faɗa haka ma Ibn Abbas daga cikin abinda aka rawaito daga Ibn Abbas Jabal Abi Qubais shine wannan dutsen wanda gidajen nan na sarki suke kai wanda suke gabas da Ka'aba shine Jabal Abi Qubais ya hau kan dutsen yayi kira yace ya ayyuhan nas inna Allaha qad ittakhadha baytan wa amarakum an tahujju ilayhi Allah ya gina daki Allah ya riki daki wato Allah ya samu dakin sa kuma ya umarce ku yi haji zuwa gare shi haji shine ku nufe shi domin ibada sai da yace ma Allah yace ya Allah ya zan yi kira ga mutane su ji sai ce kai kiran mu ne zamu isar maka shi yasa idan Allah yace kai abu kai ko ka gane hikimar ko baka gane hikimar ba haka umarnin ta'abbudi yake to Annabi Ibrahim da yayin wannan kiran Ibn Abbas yace sai duk wanda Allah ya sa duk wanda ya amsa masa a cikin mahaifar iyaye mata da kuma a cikin tsatsan mahaifa maza to sai sun zo sun yi haji sun amsa kiran sa sai za ka ga mutanen mu suna cewa haji kira ne haji kira ne kamar wani bawan Allah da wani kanina yake bani labari wai wata shekara nan da za a tafi aikin haji har sai shiga cikin jirgi sai ya sauko wai shi zai yi sallar la'asar akan tamak wai ba a kira shi ba ya gama sallar ya zo abokinsa ya zo ya ce masa wane ya ake ka fita kai sallah ce na fita ne sallah ne ya ce to dama abin kira ne Allah bai kira ka ba ga jakarka nan sai ya jefa masa jakarka hajjin da bai samu ya yi ba kenan ya ce dama abin kira ne to Allah ya umarci kiran Annabi Ibrahim da ya yi kiran annabawa kira ne na mu'jiza to da wannan kiran da Annabi Ibrahim ya yi Allah ya tabbatar da haji shine ake ta tun daga zamanin sa ake yin wannan ibada dan haka duk wanda ya tabbata a cikin ilimin Allah cewa zai yi aikin haji sai ya amsa masa tun yana cikin tsatsan mahaifansa ya atuka rijalan idan ka kira su kan su yi wannan ibada za su zo maka rijalan waɗansu su a kafa suna taka sayyada wa ala kulli damirin waɗansu su kuma akan dukkan danfararren raƙumi ko doki wato doki wanda yake an sanya shi ba shi da ba dan ba mai kiba ba danfararre mai shayayyen ciki mai damammen ciki domin shine wanda yake mai jimiri mai gudu to za su zo maka akan dukkan danfararren abun hawa ya atina min kulli fajjin amiq su waɗannan dabbobi wa ababan hawa danfararru suna zuwa maka daga dukkan hanya manisanciya wato daga nisan duniya za su taho haka kuma ake har yanzu zaka samu wanda suke haji akan kiki su taho tun daga Turkiya ko tun daga kasar Rasha akan kiki sai aikin haji to waɗansu anan ake maganar mas'alar cewa shin haji akan sayyada ya fi salala ko ku haji akan abun hawa to wadan suka ce haji a kafa yafi saboda shi Allah ya fara ambato yace ya tuka rijalan za su zo maka a kafa har Ibn Abbas aka ruwaito yana cewa ban yi nadama akan wani abu ba wanda naso a ce nayi illa anni wato ba abin da yake bani ba abin da yake bata min irin cewar na so ne haji a kafa ban samu nayi haji da kafa ta ba sai dai akan abun hawa yace saboda shi Allah ya fara ambato saboda haka abinda Allah ya fara ambato wato kinan yafi falala amma Malik kamar yanda yazo a cikin muwatta yace mutun ya haji akan abun hawa shi yafi dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan tagwo sai yayi aikin haji saboda haka yafi falala kuma kamar yanda yace da yazo watan wata hanya a tsakankanin duwatsu yace ayu faniyatin hadhi suka ce hadhihi taniyatu kharshi aka gaya masa sunanta yace ka anni bi Musa kamar ina ganin Annabi Musa yana wucewa ta wannan saniya akan ta akan raƙumi wanda ragamarsa ta kaba ce ta kabar da biyu yana ɗaukaka murya da labbaik Allahumma labbaik ya sake wucewa ta wata saniyar ya tambaya aka gaya masa yace ka anni bi Yunus maran bi hadal wa maran bi hadal wannan wadi ne maran bi hadal wadi qasidan albayt kamar ina ganin Annabi Yunus yana wucewa ta wannan kwarin yana nufar ɗakin Allah duk waɗannan annabawa ne duk sun amsa kiran da Annabi Ibrahim yayi wa'azzin fil nas bil hajj kaga wanda ya nuna kan cewa mu muka fi cancanta da Annabi Musa bisa Yahudawa shi yayi haji mu kuma mun yi haji Yahudawa suna haji ba sa yi ba su da rawo to saboda haka sai to kaga duk waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma akan taguwa suka wuce to kaga sun yi haji akan abun hawa saboda haka kuma gashi shi kansa sallallahu alaihi wasallam dan haka Imam Malik yace mutun ya haji akan abun hawa shi yafi falala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka'ida yace ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki ladanki ya Aisha a gurgurdan wahalarki ne da kudin da kika batar wajen ibada to haka idan mutun zai haji akan abun hawa ai abincin dabbar ma kadai ya ishi karin kudin da zai batar akan wannan ibada saboda haka gurgurdan abin da kika sha wahala kika kashe shine gurgurdan ladanki a cikin aikin haji Allah yace liyashhadu manafi'a lahum za su zo maka wato ta kowace hanya mai nisa alfaj wato shine asalin faj hanya tsakanin dutse to amma saboda ita makka hanyoyinta tsakankanin duwatsu suke shi yasa aka kira ta alfaj amma wato ita faj duk wata hanya ma ana ce mata faj waja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun muka sanya hanyoyi su zamanto tafarkai a cikin kasa saboda haka za su zo maka daga kowace hanya mun nisanciya shine wanda suke zuwa daga nesa saboda amsawar addu'a Annabi Ibrahim faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi za su zo liyashhadu manafi'a lahum domin su halarci amfanunuwa a gare su wato abubuwan amfani a gare su abubuwan amfanin nan fi duniya a duniya kamar kasuwanci da zasu da sanayyar juna da zasu da kulla alaka da zasu da zumunci da zasu kulla watakila ma da auratayya duk da ba a aure bayan an shiga cikin ihrami amma watakila wannan zaman sai ga an samu sanayyar juna da watakila tun a can bayan an gama aikin haji sai ka ji kawai an daura aure liyashhadu manafi'a lahum watakila ma ba su taba ganin juna ba daga wannan daga gabas wannan daga arewa amma Allah ya hada su to kuma ita haduwar wannan duk abin da ya zamanto cewar bautar Allah da wato aikin Allah shine ya hada ku to nan haduwa ce mai albarka dukkan haduwar da aka yi a cikin bautar Allah haduwa ce mai albarka to shi yasa Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahu akwai amfani a gare su amfanin duniya kenan wanda yake kuma Allah ne kadai ya san iyakar su banda irin wannan tijarar da ake yi da kulla alaƙoƙi da ake yi da tabbata inganta ma siyasa da za a yi shugabanni a ciki kuma wannan ya ɗaya daga cikin ƙoƙarin da ƙasar Saudiya suka yi su gayyaci man shugabannin ƙasashe kan su je su yi haji kuma in sun je su samu su zauna tare da mahukunta kasar wanda zaman nasu zai iya dada ƙara ba da damar kulla ingancin alaka ta diplomasiya to duk wannan ya shadu manafi alahum ne alahira kuwa da gafara da ladadduki masu girma domin babu wata ibada bayan musulunci da hijira da yake kankare zunubai gabaki ɗayansu kaba'ir ɗinsu da saga'ir ɗinsu in ba hajjul mabrur ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hajja falam yarfud wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kama yawmi waladatu ummu wanda ya haji bai rafafu ba kwarkwasa bai fasikanci ba zai koma daga zunubansa kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi to ibadar hajji kenan wa anna alhajj yahdumu ma kana qablahu da kuma hajji kamar yadda zo hadisin Amr ibn al-As hajji yana rusa abin da yake gabanin sa na zunubai shine ibn Abdulbar yace wannan zahiri ne kan cewa hajji yana yafi hatta kaba'irud dhunub hatta kaba'irud dhunub to haga shine manafi'a din sannan kuma ga kauda talauci da hajji yake kauda talauci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani alfaqra wal dhunub kama yanfin kama tanfi an-nar wasakh alhadid hadid wato kurin kabibiya tsakanin hajji da umra domin hajji da umra suna wato kore fatara da kuma zunubai kamar yadda wato wuta take kore daudar karfi hajji yana maganin fatara yana kawar da fatara saboda in dai kaje hajji zakai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar wajen dawaki kuma ita kanta addu'ar rabbana atina fid dunya hasana kamar su a cikin suratul baqara ai a munasabar a cikin ayyukan hajji ne aka ambace ta ko wannan nashi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqul bayan annan aka ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat a cikin ayyukan hajji ne to kaga sirrin dake cikin cewar hajji da umra suna kankare suna kore fatara
Allah
ba na mota da ce kuma
jibta Allah haramma kuma kai ga jibta zo jibta masha Allah tabarakallah to alhamdulillah haka yake in dai ka masha Allah haramma alhamdulillah mumini in dai mutun ya in dai to in mutun ya gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka ce za ka gwada Allah eh garka ce za ka gwada kai da yakini sai ka gani ka samu to shine manafi alahum wa yadhkuru smallah kuma su ambaci sunan Allah ambatan sunan Allah da suke yi domin su ambaci sunan Allah shine ambatan sunan Allah a wajen ibadar aikin hajji tun yake kamar yadda Aisha tace an tsayar da jifa da tawafi da dakin Allah da sa'ayi tsakanin Safa da Marwa domin tsaye da ambatan Allah shine wa yadhkuru smallah su ambaci sunan Allah ka gani tauhidi babu zancen gumaka babu zancen ambaci sunan wani gunki ba wai kawai ambatan sunan Allah lokacin yanka ba na lankan hadiya duk da yake na daga ciki su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin ranaku sanannu al ayyamul ma'lumat malamai sun yi sabani a kansu mafi abinda yake mafi rinjaye a wajen wasu malamai kuma nima akan wannan abinda ne na bi shi kenan abinda aka rawaito daga Ibn Abbas cewa al-ayyamul ma'lumat sune kwana 10 na Dhulhijja kwana 10 na Dhulhijja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu waɗansu ranaku a cikin ranakun duniya wanda aiki nagari yafi falala yafi lada a wajen Allah irin kwana 10 farko na Dhulhijja sahabbai suka ce hatta jihadi fi sabilillah yace hatta jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da ya fitar da dukiyarsa da kansa bai dawo da komai ba wato ya mutuwa shahada to waɗannan ranaku kun ga a cikin su ranar Arafa take a cikin su ranar babbar sallah take yawmul hajjil akbar ita ku ranar babbar sallah yawmul nahar annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ayyamid dunya ala al-itlaq yawmul nahar ranar da tafi kowace falala ba tare da wani kaidi ba a cikin ranakun duniya ranar babbar sallah to a cikin ayyamul ma'lumat take domin wannan ranar a ranar ake jifa a ranar ake yanka a ranar ake aski a ranar ake tawaful ifada shi yasa ake ce mata yawmul hajjil akbar to su ambaci sunan Allah a cikin waɗannan ranaku sanannu shine zikirin da ake yi da ayyukan ibadar da ake yi a cikin waɗannan ranaku wanda ya haɗu yin aikin ibadar aikin hajji wanda ya haɗa fita Mina da yin salloli a Mina da zuwa Arafa da tsayuwa Arafa da dawowa Muzdalifa da kuma abin da za a yi ranar babbar sallah. Su ambaci sunan Allah a ranaku sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am akan abin da Allah ya azurta su da shi na daga wato dabbobin gida su ne samaniyata azuwa jinsin nan takwas da raƙumi ko taguwa da saniya ko sa da rago ko tinkiya da ɗan taure ko akuya su ne samaniyata azuwa cikin kowanne da su ne ake yankawa a wajen hadiya ake yankawa a wajen layya wato shi ne su ambaci sunan Allah yayin da za su yanka wannan naman layyan a cikin waɗannan kwanaki to Allah ya ce fakulu minha ku ci daga wannan nama wa at'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da wanda yake matalauci wanda alamar tsanani ta bayyana a gare shi al ba'is shine wanda al bu'us karancin abin hannu rashin dukiya da wahala ta bayyana a gare shi to dan sun ce duk ɗaya ne faqiri ake nufi mai fatara kuma ibn abbas ya bambance da biyun wanda yake shine aula tunda duk abin da alqur'ani ya kawo sai ka samu karin ma'ana a cikin sa yace al ba'is shine wanda talauci a bayyane yake a tufafinsa da a fuskarsa alfaqir kuwa shine wanda yake bashi da shi yana cikin talauci amma talaucin sa baya bayyana a tufarsa kuma wadata tana bayyana a fuskarsa in ka ganshi tsatsa kuma a fuskarsa za ka ganshi mawadaci ko da irin wasa din nan ko da irin dabaran nan wanda za ka gane mabukaci ne ba za ka ga wannan ba sai dai ka ga wadata tare da shi to shine alfaqir shine ake nufi da alfaqir to su ma a ciyar da su daga wannan naman layya a cikin wannan akwai halacci na mutum ya ci daga cikin naman layya kuma kan cewa wannan yana daga cikin hikimar da Allah ya ce ai aikin hajji dan aka ji domin waɗannan kwanakin da za ake farawa da ranar sallah su waɗannan ranakun da kuma waɗanda za su zo bayan su su ne al-ayyamul ma'dudat su kuma su ne 11 12 13 saboda haka ayyamul ma'lumat su ne kwana goma ayyamul ma'dudat afwan su ne ranar sallah da 11 da 12 da 13 ranakun yanka su ne ma'dudat kwana hudu saboda haka kun ga ranar sallah tana cikin ma'lumat tana cikin ma'dudat kwana hudu ne ma'dudat kwana hudu ma'lumat kwana goma to ita ranar sallah ma'luma ce ma'dud su kuma kwanan 11 12 13 ma'dudat ne ba ma'lumat ba 1 zuwa 9 ma'lumat ne ba ma'dudat ba dukkanin su ranaku ne da ake ambaton Allah to sai dai ambaton Allah da ake alama ala bahimatil anam akan dabbobi da aka yanka na hadaya to su waɗannan su ne wanda ake yi ranar sallah zikirin da ake ranar sallah da kuma sauran kwanakin Mina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah kwanakin Mina su ne 11 12 13 kwanakin ci da sha ne da ambaton Allah shi yasa makruhi ne mutum yayi azumi ba ai ruksa wani yayi azumi ba a waɗannan ranaku sai wanda bai samu hadaya ta tamattu'i ko ta kirani ba ya zamanto zai yi hajji kwana uku zai yi azumi kwana uku a cikin kwanakin hajji da bakwai in ya koma gida bai samu yayi ba kafin fita Arafa to an masa ruksa yayi azumi a waɗannan kwanaki amma in banda su ba a azumi a kwanakin Mina sai dai a ci naman layya a sha ruwan zamzam ai ta ambaton Allah ai ta kabarbari ana kuma sallah a Mina to kun gani da a lokacin jahiliya waɗannan kwanakin cika baki ne da alfahari da iyaye mu ne 'yan kaza sai Allah ya musanya wannan da cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum kuma yace wadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum wadhkuru aw ashadda dhikra ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko sama da haka shine abin da suke a lokacin jahiliya to wannan zikiri Allah ya ce a ci daga cikin wannan nama ana cin naman layya da naman hadiya wannan bai nuna wajibi ba duk da yazo da sigar umarni ne amma umarni ne yazo domin ya kawar da al'adar jahiliya, domin al'adar jahiliya idan mutum ya yanka abu, ya yanka hadaya, ba zai ci ba, sun haramta masa. To shi kuma Allah yana kishin a haramta abin da ya halatta. To shi yasa sai ya saukar da umarni ku ci. To dan haka mustahabbi ne mutum ya ci daga cikin hadayarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yanka hadayarsa 63 ya yanka, ya soke da hannunsa a bisa adadin shekarun da ya yi a duniya sallallahu alaihi wasallam. Raquma 63, dama raquma 100 Sayyidina Ali ya zo da su daga Yemen, wanda su ya kaddamar hadaya baya ma Allah ruwa sallallahu alaihi wasallam. Ya da hannunsa ya fedi 63 yanka su, sannan ya ba mu Sayyidina Ali ya cike sauran 100 din. To daga cikin su kowanne sai ya ce a ciro daga cikin kayan cikin, daga cikin kowanne aka dauko aka bararraka masa, ya ci daga naman, ya tsotsi roman, sannan bayan yayi aski kenan, dan bayan ya soke sai yayi aski, sannan sai ya sha daga roman, yayi wanka, sannan ya je ya tawafi, sai da ya ci tukuna daga wannan, sannan ya je ya tawafi. Shi yasa ake so mu kiyaye daga cikin hadiyarsa. Hadiyar da ba naman da ba a ci kawai shine jinsi guda hudu. Na farko, wanda mutum yayi bakance ga miskinai, yace naman da yace wannan dabbar zai yanka ta ne bakance ce yayi, ya Allah ya lizumta ma kansa domin Allah cewa zai ba mu miskinan harami wannan dabbar. Na biyu, wanda yake jaza'us sayd, yayi farauta, ya zamanto ranko yana kansa. To abin da ya yanka a matsayin ranko na farautar da ya na kashe wata dabbar da bazai ci daga ciki ba, kamar yadda bazai ci daga nazarul masakin din ba. Sai kuma fidyatul ada, idan ya saba ka'idar ihrami, kamar yayi aski, kamar ya yanke farce yana cikin ihrami kafin tahalluli, kamar yayi ya sanya sanyi ya dame shi da daddare, yaga ba zai iya zama kansa bai rufe ba sai kawai lullube kansa da barko, ko kuma ya sa kamfai, yace shi gaskiya ba zai iya zama daga shi sai zanin nan ba, bai saba daura zani ba, yace shi zai kiyaye al'audarsa sai ya sa kamfai, ya sa fat. To shi ma nan sai ya yi fidiya. Fidiya din kuma shine ko ya yanka ko ya ci da miskinai shi, da ko ya yi azumi uku. To in ya yi yanka din, wannan dabbar da ya yanka ba zai ci ba. Sai kuma hadiyar tamattu'i, wadda ta mutu kafin ta kai Makka, idan mutum ya koro hadaya ba hadayar kirani ko tamattu'i ba, a'a, hadayar mustahabbi, wadda zai yi ta, hadaya ce ta mustahabbi ba ta dole ba, idan ya koro ta sai a hanya ta mutu. To kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin najiya, yace to sai mutum ya cire ratayar, ya tsoma a cikin jinin, ya bar ma mutane su ci, shi ba zai ci komai ba, sai ya kyale wa mutane talakawa su, domin dama ya yi ta talakawa ce. Kuma hadiyar tamattu irin wannan ba a cewa ya bayar da rankwanta, inda ta tamattu ce ko ta kirani ta mutu a hanya, in ya zo maka dosel dole sai ya nemi wata yaki. Su ne kawai jinsi guda hudu da ba a yi na hadaya, sai suka fi babu laifi, amma dai an fi so a ci din. Tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci, musamman kada mutum ya dauka kan cewar kamar kyama yake yi na ba zai ci ba. Bari mu karasa, tun mal ya qudhuta fatahum, sannan su cika wato aikin su na hajjin su na kawar da daudar jikin su, shine su cika aikin su na tahalluli, shine aski da za su yi da yanka farce, wato su kawar da daudar jikin su, tunda da suna cikin ihrami jikin su da dauda, ba su yi wani abu na kawar da dauda ba. To idan kuwa in suka yi hadaya, to mataki na biyu da za su yi shine sai su yi tahallulul asghar. To wannan yana daga cikin hujjar da yake nuna kan cewa aski shi ma nusuki ne, yana daga cikin ayyukan aikin hajji, ba fita daga cikin aikin hajji ba ne. Shi yasa idan mutum ya manta bai yi aski ba, har ya sanya kayansa ko har ya koma gida, bayan ya yi askin, to kuma sai ya yi fidiya, saboda ya bar, ko da ya bar Makka din zai yi askin, sannan duk wani abu wanda ya yi na saba ihrami sai ya yi fidiya a kansa. Wal yufu nuzurahum, sannan su cika alƙawarruka bakance-bakancensu, shi ne abinda suka yi bakance da shi na ayyukan nagarta a cikin aikin hajjinsu domin neman kusancin Allah, domin wannan ana yawan yinsa yayin da mutum zai zo, saboda gani ake wannan waje ne mai albarka, sai mutum ya ce shi kuwa ya luzumta ma kansa cewa sai yayi aiki kaza to mutun yayi wannan ya nuna kan cewa hatta a cikin shari'ar Annabi Ibrahim akwai cika bakance shi yasa tun a wataran sayyidina Umar yace ya Rasulullah nayi ma Allah bakance cewa zan yi itikafi na dare daya a cikin wannan masallaci na Ka'aba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka cika bakancinka kashi a jahiliya yayi to kasancewar tun a jahiliya ana yi ya nuna da kuma gashi an butunsa ya zo anan ya nuna wani daga cikin ayyukan millati Ibrahim وليطوفوا بالبيت العتيق sannan kuma su dawaci ga daki wanda yake al-atiq al-atiq wato kikkiawa shine al-ataqatu waji saboda kensa Ka'aba da kyau take ka kalle ta wato shi yasa akwai hadisi da yake bai inganta ba Imam Nawawi yana kawo shi cewa rahmar Allah da take sauka a Ka'aba Allah ya kasata guda 60 guda 100 ce take guda 100 ce take sauka guda 60 ga masu dawafi guda 30 ga masu sallah guda 10 ga masu kallon Ka'aba kallanta kawai kallanta lada za a baka to saboda baitul atiq kikkiawa shi yasa aka ce ma sayyidina Abubakar atiq li ataqati wajhihi da kyan fuskarsa wata ma'ana ta kuma al-atiq shine da daddi don shine farkon dakin Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nas yasa aka kira shi al-baitul atiq da daddan gida kuma wata ma'ana ta uku al-atiq shine wanda yake al-mu'taq min al-jabagira wanda Allah ya yanta shi daga jabbirawa su samu sulda akan sa su tafalludi akan sa sayyidina Abubakar shi ma da wannan ma'ana ta cewa yantacce aka kamar yadda Allah ya yanta dakin Allah shi ma aka kira shi intacci domin ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sayyidina Abubakar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abubakar anta atiqullahi minan nar kai intaccen Allah ne daga wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa shi yasa ake ce masa atiq shi yasa ai kaga mu anan duk mai suna Abubakar ake ce masa atiqu ake masa laqabi da atiqu ko a ce saddiqu duk da kabi ne na sayyidina Abubakar to wannan tawafi bil baitil atiq shine tawaful ifada wali tawafu bil baitil atiq shine tawaful ifada to sai mu tsaya anan wajen dama tawaful ifada daga nan ake gama aikin haji duk da yake zamu ci gaba insha Allah da sauran ayyukan haji a cikin karatun mu na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin اللهم إنا نسألك ببركة القرآن أن تكشف عنا هذا الوباء اللهم اكشف عنا وعن العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم اكشف عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر ونجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.